Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma da ke da cigaba.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa a shirin Noma tushen arziki, wanda ni Muhammad Hafiz Baban lake gabatarwa. Rahotanni da ke fitowa daga Najeriya na nuni da cewa farashin kayan masarufi na ci gaba da sauka a wasu kasuwanni a faɗin ƙasar, duk da yake wasu 'yan ƙasar na cewa kusan ba su gani a ƙasa ba. Wakiliyarmu Raƙayya Basha ta tattauna mana da shugaban 'yan kasuwan Najeriya, Dr. Batura Abdulaziz, dangane da saukar farashin kayayyakin.
Babu shakka, gaskiya ne a kayayyakin masarufi da na abinci da sauransu, shakka babu sun ɗan fara sauka a wurare daban-daban, kuma akwai dalilan da suka sa suka ɗan fara sauka. To amma bai kai 30% ba, bai kai 30% ba, duk da ya danganta in wani wurin ya kai 30%, wani wurin bai kai 30% ba. In wani wurin farashin kayan tsada kaza ne, wani wurin farashin kayan tsada ɗin su kuma bai kai, ya wuce ko ya kasa. Haka kuma farashi a yanzu a kasuwar a takaice ya wuce a watakila ya wuce inda wa'yan suke sayarwa. Saboda haka mu da muke galibi a ofis wa'yan su ababe ƙasa da saman su ne mana wuyar ganewa. Amma haƙiƙa kayayyaki sun sauka, gaskiya ne wannan, rahama Allah ya kawo ta. Kuma masu ainihin cikin gari kasuwan a cikin gari ba kasuwa ba, ana kukan cewar babu shakka su ba su san ma maganar kaya farashin sa sauka ba. To matsalar da take faruwa guda biyu, waɗansu suna da tausayi a jikin aransu, waɗansu kuma aransu ba su da tausayi. Kin ji abu biyu, waɗansu kuma kayan da yake hannunsu su ba sun siye shi da tsada ne kuma mai sauƙi ya shigo. Suna gudun in suka siyar da shi da sauƙin suka su je kasuwa kuma ya zama su kasa siyan ma abin da za su siyo sayar. Waɗansu kuma na cikin garin sun shiga kasuwanni manyan wurare sun shuka da sauƙi, amma saboda yanayi da hali na ɗan adam iri daban-daban, shi kansa imanin iri daban-daban, za ki ga gashi ya siyo mai sauƙin amma kuma ba ya son ya sayarwa jama'a da sauƙi. Amma fi sabilillahi kaya farashin sa ya sauka, kuma farashin sa ya bambanta da watannin baya da suka wuce. Mun yi Allah godiya. Sai dai kuma muna kira ga 'yan kasuwa manya da ƙanana, yadda Allah ya kawo sauƙin nan, yadda Allah ya kawo rahaman nan, to ya kamata rahama tun daga sama ta kai har ƙasa, kowa yana jin daɗinta. Yadda da muke kukan tsadar, to mu zo kuma muna yi wa Allah godiya da ya kawo sauƙi. Saboda shi Allah an kai masa godiya kullum, to ƙara ma yake, ya ƙara ma abin da kake so, kuma ya ƙara ma komai da komai ma na rayuwa. Allah an kai masa godiya, shi kansa mutum in kai ma godiya yana ƙarin samun ƙarfi. Ni dai a irin fahimta ta kenan.
To ko me wasu 'yan Najeriya ke cewa dangane da saukar farashin kayayyakin?
To farashin dai kam ba wani saukan da yi dai a kasa ga mun banganta ba. Don farashin dai har yanzu kamar yadda muke sayeta a January abin a December, har yanzu haka ne muke sayeta. Kuma to shi shinkafa kuma har yanzu tana 4,200. To ai magana sauka kan mu dai babu shi a kasa.
Sunana Ahmad, wanda an fi sani na da Almishawi. A rubuce za ga an ce abu ya sauka, amma a practical kuma bai sauka ba. Komai a Najeriya za a rubuta mana a ce abu kaza ya sauka, abu kaza ya sauka, amma in ka zo siyan shago sai ya kaman karawa aka yi.
Shi Shi ma wani karamin dan kasuwa Aminu Sabon Fegi ya ce,
so abin da yake faruwa, abin da yake shafar kasuwa, na farko dai kamar da matan mutane suke magana cewa lalle ɗan kasuwa su ji tsoron Allah, musamman ga azumin nan ya kusato. Ɗan adam dole mu ji tsoron Allah, mu sa ainihin tausayin al'umma a cikin zuciyarmu. Abu na gaba kuma shine, sau da yawa aka samu farashi yake bambantuwa daga mutum zuwa mutum, amma ya kamata daga mutum zuwa mutum farashin nan kar ya bambantu da zai wuce naira 100, 200, 300, 300. Amma galibi wani lokacin a tsakaninmu sai ka samu bambancin wani gun zai kai 1,500, 1,800, 1,800. Sannan su manyan dilolinmu da ake kawo kamar suga, fulawa, zaka samu sugan nan da muna sayen shi naira 85,000, sai ya dawo naira 81,000. Idan ka saya 81,000 zaka sai da kwanan naira 5,000. To amma in kaje wani guri sai a ce ma kwanan suga naira 6,000, kwanan suga 6,500, wani zai saya 5,500, wanda kaga in ka duba kai lissafi abin sai ka samu yayi yawa. Alhamdulillah, fulawa lalle shi ma ya sauka, domin shi ma fulawa da muna sayen shi naira 80,000. Amma yanzu alhamdulillah cikin ikon Allah yanzu fulawa ya dawo naira 58,59. To in ka zo kwanan a wakashin da muke saya wancan lokacin muna sayar da kwanan naira 2,000, kwanan fulawa naira 4,000. To yanzu alhamdulillah dai muna sayarwa yanzu naira 3,500, 3,400. To amma galibi irin wannan shi ma sai ka samu shi ma daga mutum zuwa mutum ne. Alhamdulillah, gaskiya taliya magana da ake magana duk sama da 1,000, ƙasa da 1,500 din nan gaskiya bai tabbata ba, domin ni na sayo taliya abinda in sai shi naira 10,000 RIS, naira 10,017 na sayi shi. Na sai kuma ainihin akwai wata ana ce mata ba nama ba, ita ma ta waje ce, ita ma duk kudin su daya. A yanzu dai abinda muke sai da pieces dinta naira 900 da naira 50. So galibi da ka samu distributor, wani zaka samu kayan da ba shi da capital a hannun shi, idan ya je shi da ba shi da capital sai mai hukun a bashi akan naira 10,015, sai ga su yan kasuwan da suke da capital a hannun sai su baka akan naira 10,017 ko 16. Kaga shi wanda ya je da kuɗi farin kuɗi sa naira 15,000 aka bashi, kai baka isa ka sayar irin yadda shi ya sayar ba, saboda kai in ka sayar kuɗin ka ba zai haɗu ba, shi kuma wancan in ya sayar kuɗin sa zai haɗu. To anan aka samu bambanci wanda yake mutane sirrin abinda mutane galibi ba a fahimce shi ba.
Masu sauraro, anan zamu da tsaya cikin wannan shirin namu, idan Allah ya kai mu makon gobe zamu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyin su, wakilin mu Abuja Ruqayyah Basha, sai kuma Fiona nan duduwa mai da ta daidaita mana sauti da bada umarni, ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu.
Kar mu manta bayan shi ne ta damu, sannan na arzikin mu shi ne.